بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبو دا غوديا دا جنجنا دا كراري سكارة تبتا دا الله تعالى مقا جنها دا ترمو ممن لكم وان دا شيكي قنا ندى لمرم يود كلهم شيكا دا يشن شن تابو تامسا يوم الله تعالى ما يكوى ما يكوى ما يابا ما يكوى ذا مجيكا بركاراتو سكين تفسير القرآن مي جرما kamar yadda muka saba gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Yau wuni na 18 a cikin watan Ramadan Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama 1441, wanda kuma shine 11 ga watan 5 shekara ta 2020 daidai a kirgin miladi. Muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai. Daga cikin in akwai ƴan tambayoyi guda biyu da zamu karanta kafin mu ci gaba da karatu. Amma kafin mu karanta waɗannan tambayoyin, ina sake jan hankalin ƴan uwana musulmai baki ɗaya waɗanda suke jin mu da suke kallon mu, mu sake kuma da lamarin mu zuwa ga Allah Maɗaukaki, saboda wannan jarrabawa da muke ciki a wannan ƙasa ta mu baki ɗaya ko duniya baki ɗaya, a domin fitina ce da ta zama wutar dare gaba duniya. Kullun yau ta daban, gobe ta daban, jibu ta daban, gata ta daban. Duk wanda yake da hangen nesa ya kalli irin wannan musiba da Allah Maɗaukaki ya jarraba al'umma da ita, zai gane cewa wata jarrabawa ce fata musamman Allah Maɗaukaki ya wa mutane. Amma har yanzu galibi za ka samu mutane ba su ɗauki wannan abin wani abu da ya kamata mu ɗauki izina, mu ɗauki darasi, mu mai da lamarin mu zuwa ga Allah, mu yi tuba, mu yi istighfari ba. Musiba ce wadda za ka ga in ka kalle ta da kallo na basira sosai, za ka ga ka daɗe ba ka ga musiba irin wannan ba. Don musiba ce wadda aka jarrabe shi da ciwon, bai fi wanda bai ba shi da ciwon damuwa ba, haka ake ciki. Domin wanda aka jarrabe shi da ciwon har ya zama da yawa daga cikin waɗanda ciwon aka jarrabe su da su, ba ma damuwar ciwon ba ne yanzu damuwar. A'a, damuwar killace ka da za a yi hana ka da mu'amala da mutane ɗin nan. Wannan damuwar ma ta fi damuwa akan damuwar ciwon ma ga waɗanda bai musu tsanani ba. Da kaffa-kaffa da ake yi da kai, da gudunka da mutane suke yi, hatta jami'an kiwon lafiyan suna yin kaffa-kaffa da kai, suna baya-baya da kai, ka zama kamar wani dodo. To wannan kanta wata jarrabawa ce mai girman gaske. Domin ɗan adam bai saba rayuwa a haka ba, ya saba rayuwa ne cikin mutane, suna tarerayensa, suna karɓansa, haka ɗan adam yake so ya rayu. To duk lokacin da ya zama na cewa ana baya-baya da kai, ana gudunka, to za ka ga cewa wata jarrabawa ce ita kanta ta musamman bayan rashin lafiya. Sannan idan ka duba a lafiyayyun, in aka ce maka waɗannan lafiyayyu ne su kuma mawadata ne, to su ma za su jarrabawa ta daban ce. Domin mutumin da yake da lafiyarsa. Amma idan aka ce maka wani babban mutum ne ko mawadaci ne, to baya cikin kwanciyar hankali, ya fi koma tashin hankali. Galibi za ka samu manya-manyan mutane, to sun fi shiga damuwa da tsoro akan ciwon. To shi kansa wannan damuwar da za ka shiga da tsoron, wani lokacin har sai ya ɗara ciwon ma damuwar. To kaga kenan mai lafiya bai zauna lafiya ba, marar lafiya bai zauna lafiya ba, ballantana in ka koma ta ɓangaren kuma talakawa. Waɗanda bayan ga taraddadin da suke ciki kullun nan, kana tsoro karkaji karkai kaza, an ce karkai kaza, karkai kaza, karka haɗe kaza, da damuwar wasu ayyukan ibada da ka saba yin su shekara da shekaru, duka an zo an dakatar saboda matsalolin da ake ciki, a ce kayi sallah, kayi sati uku, sati huɗu, sati biyar baka yi sallah juma'a ba, wannan damuwar kawai da za ta rinka damunka. Yanda ka saba da kana tarawihi a masallaci ba za ka yi ba, sallar tahajjudi da ake a masallaci duk ba za a yi ba, yadda ake zama a yi tafsirin alqur'ani mutane su saurari maganar Allah subhanahu wa ta'ala, duk ya zama ba a haka. In an je masallacin ma ana kaffa-kaffa, kowa yana kaffa-kaffa da kowa, to kaga ga kuma talauci da mutane suke ciki. Kaga talaka shi bayan ga damuwar tsoro, ciwon bai kama shi ba amma yana cikin fargabar ciwon, kuma yana cikin damuwar talauci da ya dame shi. uwa uba kuma wanda Allah madaukake jarrabe su da ya zama na cewa suka mutu a cikin wannan annobar su ma wani takaicin ne sabo saboda irin yadda ake jana'izar mutum ba haka ake so a musulunci a masa jana'izar sa ba ya zama dole kaga mutum ana kyamarsa ana gudunsa sallah da za a yi masa sai dai wani a masa cikin akwati wani a cikin mota za a yi masa sallah mutane suna nesa da shi haka ba su yi masa sallah kaga kikan wato mutuwa a cikin irin wannan din kanta wata jarrabawa ce adadin mutanen da ake so su samu da yawa su yi maka sallah duk ba za ka samu ba mutane suna kafa kamba da kai suna tsoron ka duba wani bawan Allah kwanan nan da ya rasu a Ilela Allah ya ji gansa da rahama tsohon sakataren gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Bello Shehu Ilela Allah ya ji gansa da rahama kaga sai bayan an yi jana'izarsa an dauka cewa ciwon corona ne mutane suna nesa da shi haka aka yi jana'izar sai daga baya result din ya fito negative ba ciwon bane kaga Allah madaukaki ya jarrabe shi da ya masa irin wannan jana'izar ce to ita kanta mutuwar a wannan yanayin da irin wannan jana'izar ita kanta wata jarrabawa ce ta musamman wannan duka yana daga cikin abin da zai nuna mana cewa wato wannan wata jarrabawa ce da Allah madaukaki ya ga dama ya aiko kowa sai ta shafe shi abin da ya kamace mu shine fa komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala mu koma zuwa ga Allah mu ta neman tuba mu ta neman gafara mu ta neman Allah madaukake ya tausaya mana ya yi mana wannan bala'in da musibar da muke ciki a wani lokaci zaka ga wasu sai kaga suna ta diban shara suna zubawa a wurin da ba na ake zubawa ba a ce laifin wane ne a laifin shugabanni ne sun yi kaza sun rufe masallatai sun hana masa sallar juma'a sun hana tarawih a masallaci a malamai ne suka je suka taru suka ba su fatawa to laifin na malamai ne malamai su ji tsoron Allah sai kowa wannan ya dauki laifi ya jibga wannan to wannan duk baya daga cikin abin da ya kamace mu wallahi musiba ce shi malamin da ya bada fatawar ma in ya bayar din cewa kar ai sallar juma'ar to shi kansa a cikin damuwa yake da bai sallar juma'ar ba ba san sa bane bayar bana daga cikin wadanda aka zauna da su aka tattauna da su a cikin magana akan maganar sallar juma'a ai ko kar ai amma na san cewa wadanda suka bada fatawan cewa kar ai juma'ar ko a hakura da juma'ar in hakan ya faru tunda bana nan to ai ba wai sun yi da son rai ba ba wai sun yi ne dan zabin kansu ba su ma a'a baka bi san sallar juma'a ba ai malamai da suka san muhimmancin sallar juma'a sun fi ka san dadin sallar juma'ar sun fi ka san ladan da ake samu a sallar juma'a dan haka kawai ba za su ci haka kawai a daina sallar juma'a ba dan son rai ko dan wani abu dan haka dai abin da ya kamace mu shine mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala mu yi tuba musiba ce Allah madaukake ga dama ya aiko ta sai ta shafi kowa yana ji a jikinsa da wannan musibar da ake fama da ita Allah madaukake kawo mana sauki Allah ya kawo mana mafita a ciki kaga kullun ana ta daukan matakan tsare kai amma kuma kullun abin karuwa yake yanzu mu kaga a jihar ta Bauchi ana maganin gobe talata akwai wasu local government guda uku wanda za a sai lockdown din su gaba daya jiya da local government katagum local government zaki local government su waɗannan saboda ciwon an ga yana yawan ruruwa ta wajen duk yawancin rahotannin da ake samu na ciwo ya karu sai ka samu daga wurin yake fitowa yayi yawa dan haka suka ce za a dauke matakin lockdown to kaga wannan wata musiba ce yanzu nan mu ba a yi lockdown din ba partial ne aka ce lockdown din amma ka duba halin da mutane suke shiga ciki wallanta na kuma aka ce an shiga lockdown na gaba daya muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya kawo mana agaji kawo mana mafita a cikin wannan yanayi da ake ciki wannan wata baiwar Allah ne take cewa shin mutumin da aka yi masa karu ruwa a cikin watan Ramadan yana azumi shin azuminsa ya kare ko bai kare ba wato a dora masa ruwa a yi masa a kari kamar yadda likitoci suke a asibiti a wannan yana daga cikin abin da malamai suka haɗu akan cewa duk mutumin da aka yi masa irin wannan to azuminsa ya kare idan har Allah madaukaki ya jarrabi mutum da rashin lafiya sai aka yi masa irin wannan treatment din to azuminsa ya kare daga baya sai ya biya azumi guda daya to shine sai dake cewa to idan kuma yana kare azumi ita ga tabbata da lafiya likita ya ce lalle akwai bukatar sai an kara mata wannan ruwan to ita in haka ne ko gara ta bari sai ta sha ruwa tukuna sannan a kara mata ruwan idan mutum har Allah madaukake jarrabe shi da rashin lafiya wanda har likitoci suka ba da shawarin cewa ya kamata a yi masa magani kaza to a shari'ar musulunci abin da ya kamata shine ya hakura da son ya azumin ya bi wannan shawarin da likitocin suka ba shi Allah madaukaki bai tsananta mana ba yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr Allah madaukaki yana nufin ku da sauki ba nufin ku da tsanani tunda an likita ya ce a ma kara maka ruwa to lalle ka hakura kara maka ruwan nan ka ajiye azumin ka daga baya ka biya Allah madaukaki ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wanda ba shi da lafiya daga cikin ku ko kuma yana cikin halin tafiya to ya sauke azumin daga baya ya kirga wasu kwanaki da rabon ya biya azumin sa dan haka Allah madaukaki ya kawo sauki idan har baka da lafiya ka ajiye azumin ka ai maka magani daga baya ka ci gaba da zaman ka wannan yafi dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu sun dauka cewa bin Allah ne ka dage ka ta shan wahala baka da lafiya amma ka ce kai ba za ka sha ruwa ba ka cije kana yi kaman zaka mutu kai azumi ya dauka bin Allah ne wannan sabawa Allah ne sabawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inna laysa min albirri asyamu fi safar wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga wasu mutane sun dauki azumi sun sha wahala suna cikin halin tafiya sai yace a ku sani ba fa bin Allah bane kuna cikin tafiya ku matsawa kanku ce dole ku yi azumi matukar dai azumin zai wahalar da kai ya fitar da kai a hayyacinka to abinda aka fi so shine ka ajiye azumi annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi tafiya tare da sahabbai wasu suna azumi wasu ba sa azumi waɗanda suke azumi sai jiki yayi rauni rana da tsannin rana wasu har suna faduwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani mutum ya ga wasu sai ga wasu daga cikin sahabbai su kuma lokacin sun sha ruwa tunda ba sa azumi sai suka zo suna taimakon waɗanda suke yin azumi su masu azumi sun zama abin tausayi sai an dan tare su a sama musu inuwa a tare wannan tanan a yayyafa masa ruwa waɗannan kuma su da yake suna shan ruwa ba sa yin azumi sai suna taimakon su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah sarki yau waɗanda ba sa azumi su suka kwashe lada kaga su waɗancan a garin neman lada ne sai manzon Allah ya ce to waɗanda ba su yi azumi ba sun fi su lada su da suka yi azumi to kaga wannan duk yana nuna cewa shari'ar musulunci ta fi so idan zaka shiga cikin tsananin wahala baka da lafiya to ka ajiye azumin nan kai magani ka ci abinci daga baya sai Allah madaukaki ya baka lafiya sai ka biya azumin ka Allah ya samu dace za mu ci gaba da tafsiri cikin suratul hud alaihi salam kamar yadda muka tsaya jiya aya ta 73 a cikin suratul hud za mu tashi aya ta 74 cikin yaddar Allah na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فلما ذهب عن إبراهيم الرضع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود
الله سبحانه وتعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع يا يندى صورو يتفي يبرأ النبي إبراهيم عليه السلام وجاءته البشرى ألوكشن كما البشر يرقى يزوم سام yujadiluna fi qaumi lut daga baya kuma sai yazo yana fada in fada da mala'ikun mu fi qaumi lut a cikin maganar mutanen annabi lut alaihi salam inna ibrahim lalle annabi ibrahim la halimun mai yawan hakuri ne awahun sannan mai yawan kankan da kai wa Allah subhanahu wataala munib mai da labaninsa zuwa ga Allah ya ibrahim Allah madaukaki yace ya kai annabi ibrahim a'rid an hadha ka kauda kai daga wannan jayayya da kake yi innahu qad jaa amru rabbik haqiqa al'amarin ubangijinka ya riga ya zo wa innahum atihim azabun lalle wata azaba ce za ta zo musu babba ghairu mardudin wanda ba za a iya mayar da ita ba to azaba ce wanda ba za ta koma ba tunda Allah madaukaki ya riga ya aika ta kamar yadda ya gabata annabi ibrahim alaihi salam lokacin da mala'iku suka zo masa dan aikan Allah tabaaraka ta'ala zuwa gare shi ya kawo musu abinci suka ki cin wannan abincin ya sanya wannan abin ya zama ya sa tsoro a cikin zuciyar annabi Ibrahim alayhi salam to lokacin da mala'iku suka yi tattauna da annabi Ibrahim alayhi salam ya fahimci cewa mala'iku ne na Allah subhanahu wataala to daga wannan lokacin kuma sai tsoro ya gushe a cikin zuciyar annabi Ibrahim alayhi salam dama abin da ya bashi tsoro a cikin mutum ne ba ko ya zo maka kuma ka bashi abinci ya ki ci to lo zaka ga cewa baka nutsu da shi ba amma da ya fahimci cewa mala'iku ne na Allah subhanahu wataala to sai tsoron sa ya tafi shi yasa Allah ya fara ma zahaba an ibrahim ar-ra'u al-khawf lokacin da tsoro ya gushe ya bar annabi ibrahim waja'atul bushra kuma aka yi masa al-bishr fi ma magana al-bishr ta gabata a baya Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa bashar wa shamha bi ishaq wa min wara ishaq yaqub min ya albishr wa matar annabi ibrahim da ishaq za ta aifa wa min wara ishaq yaqub bayan ishaq an kuma za a aifi yaqub daga tsatson annabi ibrahim alayhi salam da har yanzu to wannan albishir din da aka riga aka yi ya riga ya kan kama shi ma to a sai a lokacin Allah madaukake ce yujadiluna fi qawmi lut sai ga annabi ibrahim alayhi salam yana jayayya da mu fi qawmi lut a cikin mutanen annabi lut yujadiluna kalma wato kaman ka ce wata jumla ce da aka shafe wata jumla kafin ita domin an ce annabi ibrahim alayhi salam tsoro ya fita masa an riga an yi masa albishir sai aka ce kuma yujadiluna fi qawmi lut yana jayayya da mu cikin mutanen annabi lut ba a fadi wato wani abu da yake da alaka da jayayyar ba me yasa annabi ibrahim alayhi salam yayi jayayyar jayayyar ta taso ne lokacin da mala'iku suka gaya wa annabi ibrahim alayhi salam cewa sun zo ne za su halakar da mutanen annabi lut alayhi salam to a lokacin ne sai Allah madaukaki yujadil yace yujadil yana jayayya da mu wato yana jayayya da mala'ikun da suke tare da shi domin tunda mala'ikun yan aikan Allah ne kuma annabi ibrahim yana jayayya da su ya fada sai Allah madaukaki ya jingina jayayya zuwa gare shi tunda yan aikan sa ne wato yana jayayya da yan aikan sa amma ba yana jayayya ne kai tsaye da Allah subhanahu wa ta'ala ba a'a yana jayayya da yan sakon Allah madaukaki akan abin da suka zo zafi wato kamar kace dai ana kaddara yayi akhadha yujadiluna fi qawmi lut sai kuma ya fara jayayya da mu cikin mutanen annabi lut alayhi salam a lokacin da mala'iku suka zo wajen annabi ibrahim alayhi salam su ya fahimci cewa abinda suka zo yi shine za su halakar da mutanen annabi lut alayhi salam suka ce inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahliha kanu zalimin suka ce mun zo ne za mu halakar da mutanen wannan alƙaryar saboda mutanen waɗannan alƙaryar azzalumai qala inna fiha luta to a lokacin ne sai yake ce musu a ku sani ba akwai annabi lutu alaihi salam a cikin su qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlihi illa imra'atahu kanat minal ghabirin Allah subhanahu wa ta'ala ce a mun sani wato mala'iku suna magana a lokacin da annabi ibrahim alaihi salam suna gaya masa cewa Allah madaukaki ya san duk waɗanda suke cikin alƙaryar to an samu doguwar tattaunawa ne tsakanin annabi ibrahim alayhi salam da waɗannan mala'iku akan jama'ar annabi lutu alayhi salam kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka kawo ibnu jarir at-tabari ya kawo hakanan al-imam al-bazawi shi ma ya kawo cikin ma'alim at-tanzil hakanan al-imam al-qurtubi ya kawo cikin ahkam al-qur'an tafsir ayat al-ahkam cewa sa'id ibn jubair da yazo tafsirin wannan ayar yace wato lokacin da su waɗannan mala'iku suka zo wajen annabi ibrahim alayhi salam suna tattaunawa da shi akan maganar halakar da mutanen annabi lut qala lahum sai annabi ibrahim alayhi salam yace atuhlikuna qaryatan fiha 300 mu'min yanzu za ku halakar da alƙaryar da a cikin ta akwai mutum mu'minai mutum 300 qalu la suka ce ba za mu halakar da alƙaryar da akwai waɗannan mutanen a cikin ta ba in dai masu imani 300 suna nan ba za mu halakar da su ba qalu sai suka ce la qala sai yace atuhlikuna qaryatan fiha 100 mu'min ko halakar da alƙaryar da a cikin ta akwai mutum 200 masu imani qalu la suka ce a'a qala sai yace da su afatuhlikuna qaryatan fiha 40 mu'minan shin da ku halakar da alƙaryar da a cikin ta akwai mutum 40 masu imani qalu la suka ce a'a ba za mu halakar ba qala sai yace 30 fa wato yana ta yin ƙasa da su akwai wurin da yake so ya kai su qalu la suka ce a'a hatta balaga 5 har ya kai mutum 5 qalu la suka ce a'a qala ara'aytum in kana fiha rajulun muslimun wahidun atuhlikunaha to in ku bani labari idan akwai mutum guda ɗaya mai imani a ciki za ku halakar da su gaba ɗaya wato yana so ya gaya musu cewa akwai fa annabi lutu alayhi salam a cikin wannan mutanen kada su je su halakar da su duk maganar da annabi ibrahim alayhi salam yake yi anan yana magana ne akan shi yana ganin kamar waɗannan mala'ikun za su je su halakar da al'ummar gaba ɗaya su halakar har da annabi lutu alayhi salam da haka yake ce musu in dai akwai mutum guda ɗaya za ku halakar suka ce ba za mu halakar ba to a lokacin ne Allah subhanahu wataala ya bada labari كما يقول الله عز وجل عن كبوتي قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين Allah subhanahu wataala yace sai yace inna fiha luta, to a cikin wannan alƙaryar akwai annabin Allah Lutu alaihi salam. Qalu nahnu a'lamu biman fiha, suka ce ai mu muka fi kowa sanin waɗanda suke ciki. Lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu, za mu tseratar da shi da ma iyalansa. Illa imra'atahu, sai dai matarsa ne daga cikin iyalan, ita kan ba za a tseratar da ita ba, saboda ita tana daga cikin waɗanda suka kafirce wa Allah subhanahu wataala, kamar yadda muka faɗa a kissar annabi Nuhu alaihi salam da ta gabata. Allah madaukaki ya jarrabi annabi Nuhu alaihi salam da annabi Lutu alaihi salam matansu, waɗanda suka kangare musu suka zama su ne ma masu wato masu tallansu a cikin gari, suna ƙaryata su da sakon da suka zo da shi daga Allah subhanahu wataala. Wa daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma fa lam yughniya 'anhuma min Allahi shay'a wa qila dukhulan nar ma'a dakhilin. Waɗannan annabawa guda biyu Allah madaukaki ya jarrabe su. Annabi Nuhu yana da matarsa, tana zuwa cikin gari tana masa terere, tana ƙaryata shi daga abin da ya zo da shi daga Allah subhanahu wataala. Haka shi ma annabi Lutu alaihi salam matarsa tana yawo a cikin gari tana ƙaryata shi, tana faɗan miyagun maganganu a kansa. To Allah subhanahu wataala ta najjinu ahlu illa imra'atuhu, matarsa kan ba za a tseratar da ita ba. To wannan yana nuna asalin wato maganar da Allah subhanahu wataala yace yujadiluna, yana jayayya da mu. Wato wannan maganganun da aka yi ta yi tsakanin annabi Ibrahim da mala'iku shine Allah madaukaki ya rufe da yujadiluna, ay yujadilu mala'ikatana, wato yana jayayya da mala'ikun da muka aiko zuwa gare shi. Allah subhanahu wataala yace inna ibrahima la halimun awwahum munib, lalle annabi Ibrahim ubangiji ta'ala ya yabe shi a cikin wannan aya, yace la halimun, mai matukar hakuri ne. Domin al-hilmu wato shine hakuri na ƙarshe, mataki na ƙarshe wajen hakuri da zaka yi, shine ake cewa al-halim. Shi yasa wasu suke fassara da cewa sanyin hali, wato har ya zama hakurin ya zama ɗabi'arsa, saboda ya kowane lokaci a cikin hakurin yake. To Allah madaukake ce masa al-halimun, mai yawan hakuri ne. Allah, kalmar Allah malamai sun bata ma'ana da yawa, kamar yadda ya gabata a tafsirin suratul tauba, wannan kalmar ta zo inna ibrahima halimun awwahum munib, wato awwah, suka ce ai asalin kalmar awwah kalma ce da take nuna mutum yana yawan nishi a cikin zuciyarsa, wannan fitan nishi shi ake ce da shi awwah. Wannan kuma yana faruwa ne lokacin da mutum zuciyarsa ta narke, wato ta kankan da kai wa Allah subhanahu wataala, har zaka ji wani lokacin mutum yana yin nishi a cikin zuciyarsa kamar na marar lafiya. Suka ce to saboda zunzurutun tabarru da annabi Ibrahim alaihi salam yake wa Allah subhanahu wataala, da kankan da kai da yake wa Allah subhanahu wataala, shi yasa Allah madaukakin sifanta shi da awwa, sannan yace munib, kuma mai mayar da lamarin sa zuwa ga Allah subhanahu wataala. Wannan kissar annabi Ibrahim alaihi salam cike take da abin da ke nuna dukkan abin da ya bijiro annabi Ibrahim alaihi salam, za mu ga yana da matukar mayar da lamarinsa zuwa ga Allah. Abin da ya faru na kissar da muka bayar jiya na tafiyar annabi Ibrahim alaihi salam kasar Misra, da abin da ya faru tsakaninsa da wannan azzalumin sarki, ya isa nuna maka miƙa lamarin annabi Ibrahim zuwa ga Allah. Yadda Allah madaukake umarce shi ya dauki matarsa da ɗansa ya je ya jefar da su a wani daji wanda babu tsoro ba ciyawa, yace inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, wanda ko ciyawa babu a wajen, ballantana ka samu ruwa, ballantana ka samu abinci. Amma da yake Allah madaukaki ne yace yayi haka, yaji yayi, zaka gane wannan lokacin da Allah madaukaki yace da shi je ka yanka danka, yaje ya dauki aniyar zai yanka. Duk wannan ya nuna maka cewa mi kalmarin annabi Ibrahim alaihi salam zuwa ga Allah. Haka kuma lokacin da aka yi kokarin sa shi a cikin majaujawa, a jefa shi a cikin wuta, bai razana ba. Duk wannan yana daga cikin abin da ke nuna annabi Ibrahim alaihi salam munib ne, mai mayar da lamarinsa zuwa ga Allah subhanahu wataala. In mun fahimci wannan shine sirrin da yasa Allah subhanahu wataala kullum sai ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, gashi shine sayyidul anbiya'i wal mursalina, shugaban manzannin Allah, shugaban annabawan Allah. Amma sai Allah madaukake shi ga cewa kai koyi da annabi Ibrahim alaihi salam, wattabi millata Ibrahim anifa, kabi hanyar da annabi Ibrahim alaihi salam bi, ba dan komai Allah madaukaki ke fadan haka ba, saboda irin zunzurutun tabarru, kankan da kai da Allah, da juriya akan lamarin Allah, da kuma miƙa lamari zuwa ga Allah irin na annabin Allah Ibrahim alaihi salam. Ya Allah ka ba mu ikon kwatanta irin waɗannan siffofi masu kyau, duk da ba zai yi mu irin waɗannan siffofi irin na annabawa ba. Amma larabawa suna cewa fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kilami fala'u, suna cewa ku kamantu da mutanen kwarai koda ba za ku yi irin nasu ba amma ku kwatanta domin kwatantuwa da mutanen kirki wannan rabo ne Allah ka ba mu rabo sai Allah subhanahu wataala yace ya Ibrahim a'rid an hadha bayan Allah madaukaki ya gaya mana ga irin jayayya da aka yi ta tsakanin annabi Ibrahim alayhi salam da mala'iku akan halakar da alƙaryar da annabi Lutu alayhi salam yake rayuwa da jama'arsa da suka kangarewa Allah madaukaki to sai Allah subhanahu wataala ce a lokacin sai aka ce annabi Ibrahim a'rid an hadha kyale wannan maganar ma'ana duk batun yanzu a halakar da su ko kar halakar da su yaya za a yi duk wannan fa ya riga ya wuce a'rid an hadha duk wannan maganar aje ta gefe guda innahu qad jaa amru rabbika umurnin ubangijinka ne yazo ma'ana babu makawa sai an halakar da wadannan mutane wa innakum atihim azabun kuma wata azaba za ta zo musu ghairu mardudin wanda ba za a mayar da ita ba ma'ana wannan azabar Allah madaukaki zai kawo ta babu makawa babu wani mahaluki da ya isa ya kare su daga azabar Allah anan Allah subhanahu wataala ya faɗa azabar ce kawai yace innahu ati azabun azaba kawai mutlaqa ba tare da bayanin yaya azabar ta faru ba duk da cewa a gaba Allah subhanahu wataala ya mana bayani irin azabar da aka yi wa mutanen annabi Lutu alaihi salam a wani wuri Allah subhanahu wataala cewa alamma jaa amruna ja'alna 'aliha safila wa amtanna 'alayhim hijaratan min sijjil mandudin musawmatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin bibayyin Allah subhanahu wataala ce falamma jaa amruna lokacin da umurnin mu yazo lokacin da al'amarin mu yazo al'amarin da umurnin shine azabar da aka ce a musu ja'alna 'aliha safilaha Allah ta'ala ce sai muka sanya 'aliha safilaha muka sanya saman alƙaryar ya koma ƙasa wato aka kifar da alƙaryar gaba daya saman ta ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama wa amdarna 'alika hijaratan min sijjil Allah ta'ala ce kuma muka yi musu ruwan duwatsu na wuta daga sama mangudin musawwamatan 'inda rabbika wanda duwar wutsu ne da aka dafa su da wutar jahannama sannan kuma kowa daga cikin musawwama an yi masa alama kowane dutse da alamarsa da sunan ko da alamar cewa wane wannan dutsen zai samu ya kashe shi haka Allah madaukake musu wato azaba ce ninki akan ninki bayan an daga alƙaryar gaba daya aka kifata sannan kuma sai aka yi musu ruwan duwatsun wuta haka Allah madaukake musu kamar yadda a wani wuri yace amtarna alaihim matara fa sa'a matalul mundarin Allah ta'ala yace muka yi musu ruwan azaba daga sama fa sa'a matalul mundarin lalle ruwan azabar da aka yi wa waɗannan mutane da aka yi musu gargadi suka kiji lalle ta munana haka Allah madaukake ce a wani wuri walaqad atawa alal qaryati allati umtirat matara saw afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nushura a wani wuri yace linursila alaikum hijaratan min tin مصومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين الله تعالى يتي لنرسل عليكم حجارة من طين ما أكأيكو بسو حجارة دور وطو من طين نلاكا أسلي دور سوني وأن نسكي نلاكا أما أكميد سو دوس إشوردي إرمون نبايا فسوا كنا أكسزنا سأتي موتا أكدفع سدوتا سننا أكجيف مسو أتوشيني أنا الله مدوككي تيو إنهم آتيهم أذابون wata azaba za ta zo musu ghairu mardudin wanda babu wanda ya isa mayar da wannan azabar wannan yake nuna mana wato Allah subhanahu wataala idan ya ga daman azabtar da mutane wallahi babu wata dabara ko wani salo ko wani karfi da suke da shi wanda za su iya tarewa wannan azaba shi yasa kullum muke kira cewa wannan musibar da ta faru wallahi mataki mafi girma shine koma zuwa ga Allah duk wata dabara da zaka yi bata kai koma zuwa ga Allah ba idan ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah to sai ka rike dabarar ka sai ta maka amfani amma matukar baka rike Allah ba ka dogara da dabarar ka kadai to ba inda zaka kai ka dan lokacin da bawa ya dogara ga Allah subhanahu wataala sai ya bi sabuba na samun wannan abun ko ya bi sabuba na samun kariya daga abun to sai Allah madaukake ce bawa na ya yadda ni nake ba da kariya ba wannan sababin ba amma wannan sababin da ya bi hanyoyi ne da na sa masa na neman kariya ya bi amma ya yadda ni ne mai ba da kariya sai ba shi kariya amma duk lokacin da bawa ya dauka cewa dabarun sa ne za su fitar da shi to kuma sai ya bata bai kamata mu da Allah madaukake ya mana wato Allah madaukake mana gamdakatar da imani sai ya zamana cewa mu ma dabarunmu iri ɗaya da dabarun waɗanda ba su yi imani ba yadda muke jin ƙasashen da ba na musulmai ba su duk dabarunsu ya ƙare ne kaɗai akan yaya za a yi a rufe baki yaya za a yi an rufe gari, yaya za a yi a yi kaza, yaya za a yi aikar, su iya dabarunsu kenan. Domin su ba su yi dama akwai Allah ba, ballanta za su yi tsammanin wata mafita daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa su sai su zauna hands down, ba su da wata dabara. Domin duk inda kai wannan dabaran ba ta yi ba, kai wannan dabarar ba ta yi ba, kai waccan ba ta yi ba, to kuma kai tunda baka ka da Allah, shikenan kuma kai duk dabarar ka ta kare. Amma mu da muke da Allah, muka yadda Allah subhanahu wa ta'ala ne yake jarraban mutane da abin da ya ga dama. Muka yadda kuma duk girman musiba Allah madaukake in yace ta tashi yau za ta tashi. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Da zaran Allah madaukake fa in yace wannan azaba ta tsaya, to tsayawa za ta yi. Amma idan Allah madaukake bai ce ta tsaya ba, wallahi duk dabarun da za a yi ba za ta tsaya ba. To kaga mu bai kamata a ce mu ma matafiyar mu sai ta zama irin da wayancan ba, a'a, me da lamarin mu zuwa ga Allah. Mu yi ta addu'a, mu gyara ɗabi'unmu, mu yi ta neman tuba, mu yi ta neman gafarar Allah madaukaki. Duk wanda ya sani cewa tsakaninsa da ubangijinsa akwai matsala, yi kokari ka gyara. Na gyara nawa, ka gyara naka, kowa ya gyara nasa. Wannan shine komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na farko. Daga nan kuma dabarunmu sai su yi mana amfani. Amma matukar muka bar Allah subhanahu wa ta'ala, muka dogara da dabararmu kadai, to ba inda za mu je. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yaya mana wannan bala'i da wannan musiba da muke ciki. Na'am.
Walamma ja'at rusuluna lutan fi'a bihim wa dhaqa bihim dar'an wa qala hadha yawmun 'asib. Waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد.
الله ما جمال دوكا كايتي ولما جاءت رسلنا لوطا يا يندا منزنمو سكا جي وجل لوط عليه السلام سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. A lokacin da waɗannan mala'iku suka je wajen annabi Lutu alaihi salam, si'a bihim, sai aka bakanta masa rai da su, wa baqa bihim dar'an, zuciyarsa ta yi kunci saboda zuwansu. Wa qala, sai ce hadha yawmun, wannan wani wuni ne, asibun, wanda yake mai tsananin gaske. Wa ja'ahu qaubuhu, a lokacin mutanansa suka zo masa, yuhra'una ilaihi, suna masu gaggawa zuwa gare shi, wa min qablu, tun kafin zuwan waɗannan bakin dama su mutanen annabi Lutu, kanu sun kasance ya'maluna sayyi'at, suna aikata miyagun ayyuka. Qala, sai ya ce ya qaumi, ya ku mutanena, ha'ula'i banati, waɗannan ƴaƴan nawa, hunna atharu lakum, su suka fi tsarki gare ku, fattaqullaha, ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, wala tukhzuni, kada ku kunyata ni fi dhaifi a cikin bakina, alaysa minkum rajulun rashid, shin a cikin ku babu wani mutum ne wanda ya san ya kamata. Qalu, sai suka ce laqad alimta, hakika kai ka sani, ma lana fi banatika min haqqin, mu ba mu da wata bukata cikin waɗannan ƴaƴa naka, wa innaka lata'lamu ma nurid, kai ai ka san kawai mu abin da muke nufi. A lokacin da waɗannan mala'iku suka gama tattaunawa da annabi Ibrahimu alaihi salam, yanzu annabi Ibrahimu an riga an gaya masa cewa babu makawa waɗannan mutane sai an halakar da su. To kai tsaye waɗannan bayin Allah, mala'iku, ƴan aikan Allah sun wuce, sun bar annabi Ibrahimu alaihi salam, sun tafi wajen annabi Lutu alaihi salam. A baya dai mun faɗi dangantakar annabi Lutu alaihi salam, kamar yadda malaman tarihi suka faɗa cewa shi annabi Lutu alaihi salam ɗa ne wa annabi Ibrahim, domin annabi Ibrahim baffansa ne. Da haka akwai alaka kenan mai karfi da sanayya da mu'amala tsakaninsu da juna, shi yasa suke da sanayyar kowa ya san halin da wani yake ciki. To lokacin da waɗannan mala'iku suka gama da annabi Ibrahim alaihi salam, sun tafi wajen annabi Lutu alaihi salam kai tsaye, shine anan Allah madaukake ce lokacin da mala'ikun suka je wajen annabi Lutu, si'a bihim wa daqa bihim dar'an, shi annabi Lutu zuwan waɗannan baki sai ya bata masa rai. sai shiga cikin damuwa, ba wai dan baya son bako bane, a'a shi ma ai mai karban baki ne, shi ma mai girmama baki ne, shi ma mai karraba baki ne, ba zai gaza yin abin da annabawan Allah suka saba yin karraba baki ba. Amma menene abin da yasa annabi Lutu alaihi salam ya shiga damuwa, ya shiga cikin tashin hankali, ya shiga cikin kuncin rai lokacin da waɗannan mala'ikun suka zo masa? Halin mutanansa da ya sani cewa su aikin su da suka shahara da shi shine neman maza, dan haka in suka ga waɗannan baƙin su kawai hankalinsu zai koma ne kan yaya za a yi su samu waɗannan baƙi su neme su a matsayin nema irin na namiji da namiji. Dan haka wannan yana daga cikin abin da yasa annabi Lutu alaihi salam hankalinsa ya tashi. Kuma gashi malaman tafsiri duka sun nakalto cewa Allah madaukaki ya aiko waɗannan mala'iku a cikin siffar mutane waɗanda suke kyawawa, wanda duk wanda ya gansu zai ga suna da kyan gaske. To wani ya daga cikin abin da ya dauki hankalin mutumin da yake lalatacce ne, idan ya ga wani kyakkyawa yayi tsammanin cewa to mai irin aikin sa ne yana bukatar sa. To wannan yana daga cikin abin da yasa annabi Lutu alaihi salam kenan ya samu kuncin zuciya da Allah madaukaki ambata a cikin wannan aya. Annabi Lutu alaihi salam mutanansa sun saba duk lokacin da suka ga bakin mutane to za su sauke su, har ma suna masa kashedi da cewa ya daina saukan baki, duk bakin da suka zo su ne masu masauki. Me yasa? Saboda abin da suke nema na bin maza. Dan haka annabi Lutu alaihi salam ya ce qala hadha yawmun asib, yace wannan rana ce mai tsanani. Me yasa ta zama mai tsanani abin sa? Saboda shi waɗannan bakin sun zo wajen sa, yanda shi zai sauke su, idan ya sauke su ma ba zai tsira ba, saboda a wurin sa ma suna zuwa su ce za su farba bakon sa idan ya zo, sannan idan ya ce ba zai sauke su ba ma to wayancan kuma za su sauke su. To in ko suka sauke su dama shikenan ta faɗi ga sassa, dan haka shi ko ina matsala ne a wajen sa, dan haka ce hadha yawmun asib. Shi sa Allah subhanahu wataala aya ta gaba yace waja'ahu qawmun yuhra'una ilayhi, mutanansa sun zo yuhra'una ay yusri'una ilayhi. Abdullahi dan Abbasin a wata fassara yake cewa yuharwilun, sun zo suna gudu zuwa wajen wato waɗannan mutane, saboda sun ga waɗannan kyawawan samari su gazo da annabi Lutu alaihi salam, kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa a cikin wata aya cikin suratul Hijr, waja'a ahlul madinati yastabshirun qala haula idza inna haula idhayfi fala tafahun fattaqullaha wala tahzun qalu aw lam nanhaka anil alamin. Allah subhanahu wataala ya ce wa abinnan lokacin da waja'a ahlul madinati yastabshirun, sai mutanen wannan birni suka zo yastabshiruna suna ta farin ciki sun ga baki. Kala inna haula'i dhayfi, ina cewa waɗannan baki na ne, fala tafdahun, kada ku kunyata ni, fattaqullah, ku ji tsoron Allah, wala tukhzuni, kada ku kunyata ni. Qalu aw lam nanhaka 'anil 'alamin, suna cewa ba mu hana ka bane, ba mu hana ka ba da masauki wa mutane ba, ma'ana in an yi baki mu ne masu masaukin su, me yasa zaka sauke su? To shine anan Allah ya ce waja'ahu qawmun yuhra'una ilayhi wa min qablu, wannan qablun an gina ta akan bamba saboda dilala zuwa ga cewa akwai abin da aka share. Ai wa min qabli maji'ihim, to amma da yake maji'ihim din an share shi, fa tubna ala dab, haka dama Allah subhanahu wataala saba yi a cikin alqur'ani, kuma usulubi ne ba na larabci, kuma yanda Allah madaukake ce ghulibatur rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bi'ti sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du, ai min qabli galabatihi wa min ba'di galabatihi, to da yake an shafe galabatihim din duka guda biyu sai aka gina shi akan bamma. To haka anan ma wa min qablu, ai wa min qabli maji'ihim, ma'ana ba yanzu suka fara ba, tun kafin waɗannan bakin dama su zo, su mutanen annabi Lutu kanu ya'maluna sayyi'ati, sun kasance suna aikata aikin wato suna aikata miyagun ayyuka. Anan Allah madaukaki ya ce suna aikata miyagun ayyuka ba tare da faɗan wani iri ba, ya amalu as-sayyi'at jam'i ne na sayyi'a, mummunan abu. To Allah subhanahu wa ta'ala suna yin munanan ayyuka dama suna aikatawa. To amma a cikin wasu wurare Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin irin dama aikinsu da suke yi, kamar yadda annabi Lutu alaihi salam ya gargaɗe su a cikin suratul shu'ara. Allah subhanahu wa ta'ala ke bada labari, kadzabal qaum lutu lil mursalin idh qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin فاتقوا الله واطيعوه وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين يتي اتذرون اتاتون الذكران من العالمين يتي شين ذاكو رينك زكي ومزاجي daga cikin mutane أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم أما كبر ما تند الله ملك كي هل تامك كرنك زوا ومزاجي تونا زوا ومزاجين شيني الله يدوم كل شأنك يتوى من قبل تنكا في النندامة كانوا يعملون السيئات سنكا سنكسنا موبون أيك وانا موبون أيك شيني بوم مزا وانا كلمة بوم مزا هكا بحوشي يكي فلا لا رباوا سنة فلا دا أولي قدابي وسكن شي اللواط shine luwadi kenan wasu daga cikin malamai suna cewa bai kamata a rika cewa aikin luwadi ba domin kamar an ce masa al-liwaq kamar an ciro shi ne daga cikin sunan annabin lutu kuma ma zaka ga yana daga cikin abin da ya muna na sunan annabi lutu alaihi salam da wahala kaje yanzu mutun ya aifa dansa ya sa masa suna lutu kuma gashi sunan annabin Allah ne sunan annabin Allah ne larabawan da suke fadan sunan daga cewa suke al-liwaq kaga al-liwatu daban lutu kuma daban to shi yasa daga cikin malamai suke cewa a'a mu kira shi da sunan da Allah madaukake kira shi in da mu kira shi ko dai mu ce amalu qaumi lutin mu ce aikin mutanen annabi lutu in mun yi haka to ba mu dingina sunan ba mu ciro wato sunan abin daga cikin sunan fa za haka ba zai safa sunan bakin jini ba amma dai ala ayi halin dai bahaushe kam da wahala ka ga yadda ya sa wa ɗansa suna lutu kashi kuma sunan annabin Allah ko da yake ba bahaushe kawai ba ko a cikin larabawa ma ni a ya dan zaman da nayi dan inda naje ban taba ji an kira sunan wani balarabi sunan salutu ba ba a cika sawa ba kuma Allah yana da wannan da kai ta jin Nuh Salih zai larabawa da kai ta jin irin wannan sunan a wajen su Nuh Salih sunayen annabawan da suke larabawa kaga irin su annabi Hud da ka ji Salih Shu'aib da kai ta ji a wajensu amma ban taba jin lutu ba to da Allah kaga yana da alaka da irin wannan saboda an riga an bakanta wato kalmar tunda sunan aikin ma sai aka ciro shi daga cikin sunan annabin Allah lutu alaihi salam to shi yasa wasu malamai suka ce a daina cewa ma luwadi kwata kwata a ce amalu qaumi lutin in yaso a ce aikin mutanen annabi lutu alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ce qala ya qaumi ha'ula'i banati hunna athharu lakum annabi lutu alaihi salam ya ce wa mutanansa ha'ula'i banati yace waɗannan ƴaƴa nawa wato ƴaƴa na mata albanat jam'u bintin ne sun an ce albintu ƴa mace banat ƴaƴa mata to yace waɗannan ƴaƴa na mata hunna su athharu suka fi tsarki lakum gare ku ku waɗannan mutane malaman tafsiri sun tattauna karkashin wannan lafazi da annabi lutu alaihi salam ya ce haula'i banati me yake nufi da cewa ganan ƴaƴa na mata shi ne wasu daga cikin malamai suka ce abin da yake nuna musu shine su zo ya aurar musu da ƴaƴansa na cikinsa ya fi alheri akan su zo suna bin waɗannan baki na kenan kamar yana kiransu ne zuwa ga su aure ƴaƴansa kenan mata to amma a wannan lokacin kuma su ba musulmai bane shi ne sai wasu malamai suka ce lokacin ba haramta auren tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba daga baya ne aka haramta kamar yadda mu ma a shari'ar mu da farkon musulunci an yi ta yin auratayya mutum sai ya dauki ƴarsa ya aurar da ita kafiri an yi haka a farkon musulunci zamu ga hatta annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki aure ya aurar da ƴaransa guda biyu mata ya aurar wa Utbah ibn Abi Lahab da kuma Abu al-As ibn al-Rabi' bi aure musu da ƴaƴansa mata guda biyu kaga wannan tun kafin addinin musulunci yazo ya haramta ka dauki ƴarka ka aurar wanda ba musulmi ba to suka ce kenan a wannan lokacin ma shi annabi lutu alaihi salam yayi musu tayin yazo ya aurar musu da ƴaƴa saboda ba a haramta ya dauki ƴassa musulma ya ba wanda ba musulmi ba haka wasu daga cikin malamai suka tafi amma wasu suna cewa a'a da yace ga ƴaƴana nan mata sun fi muku tsarki ma'ana ku zo yana kiransu zuwa ga abu guda biyu ne su musulunta sannan kuma su aure ƴaƴansa wasu kuma malamai suna cewa asali ma banati da yace ba yana nufin ƴaƴansa na cikinsu bane suka ce a'a yana nufin ƴaƴan al'ummar gaba daya domin annabi a cikin al'umma shi uba ne an gane ko annabiyyu aula bil mu'mina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ya zo a kira Ubay dan Ka'ab annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abul lahum haka yazo a kira Ubay dan Ka'ab haka yake karantawa ma'ana kira'a tafsiriyya kira'a ce ta tafsiri ba kira'an da ake sallah da ita ko ake karanta ta a samu lada abun Allah subhanahu wa ta'ala ba kaga ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum annabi sallallahu alaihi wa sallama aula bil mu'minina anfusihim, sun fi wato su mu'minai annabi sallallahu alaihi wa sallama yafi musu kan kansu ma, wa azwajuhu ummahatuhum, matansa kuma iyayensu ne, wa huwa abul lahum, shi kuma uba ne gare su, ma'ana dukkan annabi uba ne ga al'umma sabaki da. To da yace haula ibanati waɗannan ƴaƴan nawa, yana nufin matan mata da suke cikin wannan society gaba daya, domin dukkan su ƴaƴan sa ne, ma'ana ku je ku auri waɗannan ƴaƴan, waɗannan matan da suke cikin al'umman nan tawa, ya fi muku akan wannan abin da kuke zuwa kuna yi. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. النبي لوط عليه السلام bayan ya nuna musu cewa duk wannan abin da suke yi, wannan abin da suke nema su yi abu ne wanda yake mai hadari, sai kuma ya nuna musu cewa shi za su kunyata shi. Yanzu in su suna ganin ba matsala zuwa wajen su sun yi duk laifin da za a yi sun dauka, to ya kamata su kalli mutuncin sa shi kuma kada su kunyata shi. Taqullah wala tukhzuni fi dhayfi, kada ku kunyata ni fi dhayfi a cikin bakona. Wannan kuma yana nuna wato ita kunyar bako ta musamman ce. An gane ko? Kada ka dauka cewa kunya duk a inda duk abin da zaka yi a ko ina a rayuwar ka dai kake dai ne. Wani shi yana ganin cewa duk abin da zai a nan to abun bakun ta ma zai yi. A'a, akwai abin da zaka yi a cikin mutanen da suka san ka baka damu ba. Amma a wani wurin kuma wurin da yake baki ne ba su san ka bai kamata kai ba. Wata hirar da zaka zauna a cikin mutanen da kuka saba da su da kullun kuna yi ba daidai take da hirar da zaka zauna wurin da suke baki bane. Dan haka annabi Lutu alaihi salam ya nuna masa cewa akwai kunya ta musamman da ake da shi da bako. Dan haka kada ku kunyata na cikin baki na. Har yana kiran su cewa shin yanzu a rasa wani mutum guda daya mai hankali mai hangen nesa wanda zai nuna musu ga hanyar daidai. Wato wanda yake nuna annabi Lutu alaihi salam kamar ka iya cewa wato ya fidda tsammani daga mutanen. Ya rasa samun wani mutum na kirki da zai mai fada aji a cikin sa da zai nuna musu hanyar kirki. Wannan kuma yana nuna duk inda al'umma ta rasa wani mai fada aji a cikin ta, duk inda aka kama hanya ba daidai ba a rasa wani da zai ce jama'a nan ya kamata a zo a bi, to al'umma ta shiga cikin bala'i. Domin kaga mutanen annabi Lutu alaihi salam da a ce suna da mutum guda ɗaya mai kan gado da wasu fada cikin halin da suka fada ba. Shi yasa ake cewa alaysa minkum rajulun rashid, a rasa wani mutum guda ɗaya wanda ya san ya kamata. Shi yasa ko gari ne ba a so a zama da cewa dukkan garin a rasa wani mutum guda daya wanda zai magana aji. To duk al'ummar da ta zama ba mai fada a cikin ta, to al'umma ta fada cikin bala'i, ta fada cikin musiba. Idan al'umma ta koma cewa shugabanni ba su fada aji ba, to al'umma tana cikin bala'i. Idan al'umma ta koma malaman al'ummar ba su isa su fada aji ba, to al'umma tana cikin bala'i. Idan al'umma ta koma masu shekaru dattawa a ciki ba su isa su fada a saurare su ba, to al'umma ta koma cikin bala'i kuma za ta tafi a ciki. Ta haka shi yasa annabi Lutu alaihi salam ya alaysa minkum rajulun rashid, a lokacin da annabi Lutu alaihi salam ya gaya waɗannan mutane duka abin da ya kamata a ce sun yi, amma kash duk ba su waiwaici abin da ya faɗa ba. Sai suka ce laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin, ai ka sani ma babu wani haƙƙi gare mu fi banatika a cikin waɗannan ƴaƴan naka, ko dai ya zama ƴaƴan nan ƴaƴansa na cikin sa da muka kamar yanda su malamai suka fassara, ma'ana ba mu da wani haƙƙi na auratayya tsakanin mu da waɗannan ƴaƴa. Ko kuma haƙ anan ma'anarta shine sha'awa kamar yanda su daga cikin malamai suka fassara. Wasu sun fassara cewa min haƙƙin anan ai min hajatin wa sha'awa, ai ka sani cewa babu wata sha'awa ko wata buƙata da muke da shi dangane da waɗannan matan. Wato suna nuna masu cewa su ba suna nan akan bakarsu, su maganan mata ba kis ɗin su bane, su abin da suka sani kawai shine bin maza. Allah ya tsare mu. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lam ma nuridu, amma suna masa wata magana bai kamar rashin kunya, suna cewa ai ka san abin da muke nufi, ma'ana suna ƙara nuna cewa su fa suna nan akan bakarsu ta bin maza da Allah madaukaki ya hana su, wanda annabin Allah Lutu alaihi salam yake ta musu wa'azi akai. Allah ka tsare mu. Na'am.
Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أَحَدٍ إِلَّا امْرَأَتَهُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ
تو الله سبحانه وتعالى yasake cewa annabi Lutu alaihi salam yana cewa qala yace law anna li bikum quwwatan ina ma a ce ina da wani karfi a ce na isa da ku aw awi ko kuma a ce zan iya fakewa ila rukunin zuwa ga wata kariya shadidin wadda take mai tsanani qalu sai suka ce ya Lutu ya kai annabin Allah Lutu inna rusul rabbika mala'iku kenan suka ce da shi ka sani mu dinna rusul rabbika yan aikan ubangijinka ne lan yasilu ilayka ba za su taba isa zuwa gare ka ba fa asbi bi ahlika tafi tare da iyalanka bi kitrin min al-layl awani yanki na dare wala yaltafid minkum ahad kada wani daga cikin ku ya waiwaya illa imra'ataka sai dai matarka ita kan za ta waiwaya innahu musibuha ma asabahum lalle ita kan abinda ya same su zai same ta inna maw'idahum as-subuh kuma lalle alqawarin su zuwa asubahi ne alaysa as-subhu biqaribin shin baka ganin cewa asubahin nan kusa kusa ne tayi kusa a lokacin da annabi Lutu alaihi salam ya ga irin maganganun mutanen nan na kangarewa Allah subhanahu wa ta'ala da taurarewa akan wannan mummunan aiki nasu da suka saba annabi Lutu alaihi salam ya shiga cikin damuwa sai yana neman taimako yana neman agaji yana cewa kai ina ma a ce ina da karfin da zan iya hana ku wannan abu ina ma a ce zan iya tare ku law anna li bikum quwwa ina ma a ce ina da karfi da zan iya hana ku zuwa ga abin da kuke nema aw awi ila rukunin shadidin ko kuma a ce ina da wata kariya da zan iya samu wanda zan fake da wannan kariyar ko da jama'a ce da zasu taimake ni wajen in kare waɗannan mutanen daga abin da kuke niyya wato annabi Lutu alaihi salam ya faɗa abubuwa guda biyu anan abu na farko shine shi a ƙashin kansa ba shi da ƙarfin da zai iya tarewa waɗannan mutanen daga abin da suka yi nufi sannan na biyu ba shi da mataimaka shine na farko law anna li bikum quwwa wannan ƙarfi nasa kenan shi shi ba shi da ƙarfin da zai tare su aw awi ila rukunin shadid ko kuma na samu wani taimako da dai wasu jama'a da zasu taimake ni in iya kai zuwa ga wannan abin da nake so in yi na kare waɗannan bayin Allah wannan yake nuna wato annabi Lutu alaihi salam ya kai wato mutuka wajen shiga wani yanayi akan halin da abinda waɗannan mutanen suke so su yi dashi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yana cewa lokacin annabi Lutu alaihi salam da ya zo da waɗannan mutane ya shiga gida da su da ya shiga gida da su ya rufe kofa waɗannan mutane kuma sun zo sun yi dafifi a kofar suna kokarin dole sai sun bude kofar nan ko sun tsallaka gidansa sun je sun tar da waɗannan mutane to a wannan lokacin annabi Lutu alaihi salam dan ya nuna waɗannan mutanen a waɗannan mala'i waɗannan mutane shi yana iya kokarin sa yaga ya kare musu mutuncin su shine sai ke irin waɗannan maganganu amma in ba haka ba annabi Lutu alaihi salam ai yana da majingina wanda zai jingina gare shi kuma ba zai taba rubuwa da wannan majingina ba ita ce Allah subhanahu wataala shi yasa malamai suka ce wannan maganar ta annabi Lutu alaihi salam ba wai tana nuna cewa annabi Lutu ya shiga cikin dimuwa ne har ya manta wani Allah da zai taimake shi ba a'a yana fada ne wa su mutanen dan su gane cewa fushi yayi iya kokarin sa da haka yake cewa law anna li bikum quwwa ina ma a ce ina da iko da kuku waɗannan mutanen aw awi ila rukunin sharidin ko kuma a ce ina da wata jama'a da za ta taimake ni domin ar-rukun suka ce mai yustanadu ilaihi wa yumtana'u bihi duk abin da zaka iya jingina zuwa gare shi ya baka kariya shine ake ce shi ar-rukun shi yasa malamai suka fassara anan ar-rukun yana nufin wato ina ma a ce shi yana da dangi masu karfi waɗanda za su zo su taimake shi domin dama dai taimako a cikin al'umma iri biyu ne ko dai zama kai Allah madaukaki ya maka abinda zaka iya yi tsayuwa da kafarka idan ya zama da cewa Allah madaukaki ya maka mulki to kana da mulki kai saboda mulkin da kake da shi kowa zai taka maka nesa ko kuma saboda kana da arziki Allah madaukaki ya baka shi to mutane za su taka maka ne saboda arzikin da kake da shi ko kuma kai ba mulki ba kai ba kudi ba amma kana da jama'a to sanin cewa wani fa in ka taba shi to ka taba gari kaza ne, wani in ka taba shi ka taba jama'a kaza, to ne daga cikin abin da ke sa mutane su daga maka kafa. To shi yasa Annabi Lutu alaihi salam ya gaya musu bangarorin sa guda biyu duka suna da rauni, shi ba zai yi bashi da karfin da zai iya tare su daga abin da suka yi niyya, sannan kuma shi gashi bashi da wata jama'a da za su iya taimakon sa ko wani dangi da za su iya zasu taimaka masa domin tsare su daga abin da waɗannan mutane suka yi niyya. A wannan gabar magana tana da sauran bayanai wanda zamu yi a gaba insha Allah tabaraka wata'ala, da yake lokaci yayi dole zamu tsaya a ƙarshen wannan aya. Abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure, Allah madaukaki ya ce mana. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.